الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بارك وما سكلم دسرارم من يمكو غيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وما سكلم دسرارم a yau muna ranar Juma'a 3 ga watan Rajab shekara ta 1446 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watan 7 kenan na musulunci wanda ya daidai da wato 3 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya ya yau muna ranar Juma'a kamar yadda muka gabatar kamar yadda aka saba a daidai wannan lokaci na karfe 9 na safe zuwa karfe 10 muna kasancewa da malamin mu Sheikh Abdul Malik domin tattauna mana masail ko a ce mustalahat tun tsawon shekaru da dama da ake ta wannan shiri a irin wannan lokaci to akwai wani maudu'i mai girma da malam ya baro mana shi tun shekarar da ta gabata ake ta gwagwarmayarsa aka zo aka ci gaba da shi a wannan shekara a cikin wannan wato musalsalat na wannan maudu'i mai mahimmanci na al-isti'mar mulkin mallaka kenan wato an samu zama guda 15 wannan shine na 16 akan makallahu yana cikin tattauna mana masail daban-daban a cikin wannan maudu'i a wancan sati da ya gabata malam ya kai har gaba wato wacce yayi bayani akan thaluth al-khatir da kuma abinnan wato abinda yake nufi shine wasu abubuwa guda uku wanda suke masu matukar hatsari guda uku wanda aka zu da turawa suka shigo yan mulkin mallaka suke amfani da shi dan dakule mu da wato sanya mu mazamto a baya wato shine amfani da wato jahilci ko kuma kokarin yada jahilci da kuma abin da ya shafi wato rashin lafiya da kuma talauci sannan malam ya karkare da wasu abubuwan kuma guda uku har ila yau wanda suma matsaloli ne wanda ya musu take da abin nan awamil hadmil hadara ko al-thalatha shima wato wasu abubuwa da ake amfani da su dan rusa ci gaba wato na al'umma guda uku suma da ake amfani da su shine na farko malam yayi bayanin al-istighfar sanya a raina jagoranci ko jagora na shugaba na biyu shine
taqlil min sha'n al-muallim
yawa raina mai karantawa malami na addini ko malami ma bangaren abin da yake koyar da abin da ya shafi rayuwa na uku shine
tafkikul usar
wato tafkikin
usar
yawa da wasu kenan zamu kira shi
kuma wargaza
zamantakewa
mata da miji
yawa wargaza wato zamantakiya ta iyali ko a ce mata da miji to a nan bangaren malam ya to ya tsaya a wancan sati a wannan sati kuma insha Allah malam zai dauki wata gaba wacce take da alaka da shugabancin al'umma wato Allah subhanahu wataala da ya halicce mu ya sanya jagorori akan mu to duk jagoran da yazo a kosa abubuwa guda 6 da ya zama wajibi ya kiyaye al'umma su ne ake kiransu wato daruriyatul sitta ko
Nam.
yawa wanda su ne malam zai shiga kai tsaye ya mana bayanin su bi idhnillahi ta'ala ba tare da bata lokaci ba akramahullahu bismillah
Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
dan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Bonferi da kuma waɗanda suke bibiyar mu a shafukan sada zumunta waɗanda ke cikin ƙasa da wajen ƙasa maza da mata mutane ma da aljannu don tana yiwuwa har da aljannu suna sauraron mu muna ma kowa gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da jinjinawa a gare shi wanda cikin ikonsa da falalarsa da ganin damarsa ya ba mu iko muka sake haɗuwa don ci gaba da wannan darasi da muke gabatarwa kuma muna ƙara wato salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da wanda ya bi su akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe to bayan wannan kamar yadda malam Sani ya yi bayani wancan sati an tattauna akan tasirin mulkin mallaka game da wasu abubuwa wanda ya yi bayanin su a cikin muqaddima ba sai na koma kansu ba kenan wato yan mulkin mallaka da hanyoyin da suke bi a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tattauna akan waɗansu ababe guda shidda bi idhnillahi ta'ala waɗanda su ma wato ta mulkin mallaka ya biyo yayi tasiri a cikin su wanda kuma ba ya shafi kasashen musulmai ba saboda mulkin mallaka ba wai kasashen musulmai ne kawai akai mashi ba in muka duba ya shafi kasashen duniya ma gaba daya ina fata an fince ni wanda shi mulkin mallaka ma wai ba wai kasashen Larabawa da kasashen Afrika da kasashen Asia hatta da su turawan wajunan su akwai mulkin mallaka tsakankanin su
domin Ingila da taiwa kasashen da taiwa mulki ai taiwa ma America
shi na ba America dai ba da kasar Canada da kasar America da kasar Australia waɗanda duk turawa ne ma ƴan uwan su ƴan uwan su tunda asalin galibin mutanen da suka kafa ita kasar America din da Canada da kuma abin nan Australia ai mutanen Ingila ne to amma duk da haka su ma ba su tsira ba ga sharrin su don haka kada wani ya sa tsammani ana mancan mulkin mallaka abu ne wanda ya shafi kawai Afrika da abin nan yawwa wannan yana da kyau kwarai da gaske saboda mu fahimci mas'ala din da kyau kwarai da gaske to a yau akramakallah zamu tattauna ne akan waɗansu abubuwa waɗanda ana kiran su a cikin shari'a ta musulunci suna da sunaye a iya bincike na suna guda uku ne suna da shi ko ba haka ba ana kiran su al-maqasid ash-shar'iyya as-sitta ya anti al-maqasid jam'i lil maqsad shine manufofi guda manya-manyan manufofi guda shida na shari'a waɗanda shari'a ta ce a kiyaye su a kula da su to ya anti al-maqasid manufofi saboda abu ne wanda shari'a tana da buri tana son a tabbatar da shi amma waɗansu daga cikin malamai suna kiran su ad-daruriyatus sitt daruriyat jam'i ne na darura an gane ko sai zaman to jam'i ne mulhaq bi jam'u mudhakkar salim tunda babu jam'u mulhaq bi jam'u muannath salim afwan tunda babu ad-daruru a samu ad-darur sana a samu ad-darurat kenan na an kira su da Hausa ad-daruriyat laluri tunda da ma darura lalura da malama Hausa yace lalura ai dadu na mai suwa Allah ko mai shashura larura duk da yake lalura na suke cewa to almuhimu dai ana nufin darura abu ne wanda a cikin rayuwa ba za ta tsayu ba za ta yi yuwa ba ta yi kyau ta inganta sai an tabbatar da wannan ababen guda shidda waɗansu daga cikin malamai wanda duk da yake malami guda ne ga ya kira su haka nan Abdullah bin Muhammad al-Amin al-Shanqiti dan Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin ya kira su a cikin littafin sa Ilaj al-Qur'an lil-Jarima masdas da ya rubuta a jami'ar ta Madina wato al-Jawahir as-Sitt ya anti al-Jawahir sune gwalagwalai jam'i ne na jawhar kama abu ne mai tsada mai muhimmanci sai aka kira su al-Jawahir as-Sitt abubuwa ne masu tsada domin samun su akwai wuya kenan
da wanda yace al-jawahirus sitt da wanda yace al-maqasidus sitt da wanda yace ad-daruriyatus sitt duka dai musu karo da juna ba kowani akwai mahangan da ya hanga ya hanga
ikhtilafu at-tanawwu'
la ikhtilafu at-tadad ikhtilafu al-ibarat an gane ko kenan ibara suke ta canza amma abinda dai za a kai gare shi duka dai ne ababe ne masu tsada ababe ne kuma wanda dole sai da su da rawa za ta yi kyau sannan manufofi ne da shari'a ta ce a tabbatar da su babu cin karo tsakanin waɗannan to kaga wani in yazo iske wani ya faɗi wannan sai ka iske ya ce a bi yasa wani ya ce kaza an ka hankalta duka abubuwa ne wanda ba su ci karo da juna ba ina fata ana fahimta ta wanda waɗannan ababen guda shida babu wata ƙasa ko ta musulmi ko ba ta musulmai ba face tana da buƙatuwa zuwa waɗannan ababen sannan duk lokacin da waɗannan ababen suka tabbata a cikin al'umma to zaka ga rayuwar al'umma ta daidaita duk lokacin da waɗannan ababen aka rasa ɗaya daga cikin su akwai matsala biyu akwai matsala uku akwai matsala kenan ana rasa ɗaya ne matsala tana ƙaruwa duk lokacin da yawan rukunai ne ɗaya daga cikin su da ya kau kenan matsala tana nan da an ƙara kuma matsala ta ƙaru ina fatan masu bibiyar mu suna fahimta to duk da yake akwai sabani guda da ya kamata mu yi ishara kafin mu shiga cikin karatu ga dangaren wasu su sun maida su guda biyar wasu sun kira su wasu na ganin su ad-daruriyatul khams ko al-maqasidul khams ko al-jawahir al-khams kamar suna iya duka su guda biyar ne wanda waɗansu suna ganin ɗaya daga cikin ɗayan zai shiga cikin ɗaya kenan sai suka zan biyar shine dalilin sabanin bari mu faɗe su kafin mu shiga cikin karatu na farko al-maqsadul awwal ko al-jawhar al-awwal ko ba haka ba ko kuma ad-darura al-ula shine hifdud-din
masha Allah
shine a kiyaye addini saboda dan adam idan bai da addini bai da bambanci da dabba bai da wani dabba ma ta fi shi saboda abinda zai yi dabba ba za ta yi wannan ba muna gane wannan da kyau yawa abu na biyu sai kuma darura ta biyu ko kuma jawhar na biyu ko kuma maqsad manufa kenan ta biyu shine hifdhun nafs ko hifdhun nufus a kiyaye rayuka duk lokacin da rayuwar dan adam ba ta da muhimmanci a cikin al'umma to bala'i ya sauka cikin wannan al'umma bayani ga su so sai abu na uku jawhari ko maqsad ko kuma darura ta uku shine hifdhu al-mal a kiyaye dukiya duk lokacin da dukiya ta zamanto ba ta da hurumi ba kamar dukiya
da aminci
ba ta da aminci to wannan al'umma ta shiga cikin tashin hankali ta shiga cikin bala'i abu na hudu sai hifdhu al-aql kiyaye hankali an gane ko duk lokacin da shi hankalin dan adam ita ce ragama ita ce akala da take sawar ya zamanto mutumin da za a iya a dora shi bisa ga hanya ta gari ko wanda ba ta gari ba to daga lokacin da aka bugar da hankalin dan adam ko aka juyar da shi sawa'an an bugar da shi ta fuskar kayan maye a'a an yi mai wani abu har hankalinsa ya gushe a'a an kamai ababe na ƙarya waɗanda za su bugar da hankalin ya saki hanya to daga nan babu dan adam ina fata ana fahimta
ya tashi aiki
kenan tunda dama shine kamar mota ce kamar burki za a kira shi burki an gane ko to in mota ba ta da burki aka baka Allah akwai mai hawanta to kaga ai akwai matsala to sai kuma abu na hudu na biyar shine wato hifdhun nasab ko hifdhul ansab a kiyaye dangantaka domin dangantaka musamman tana da alaka ne da auratayya ina fata ana fahimta ta fuskar auratayya ake samun dangantaka to in ya zama to dangantaka ba ta da tsari to sai zama to kenan irin tsarin dabbobi ne bunsuru guda yana bin bayan akuya goma kuma duk zai iya musu ciki kun babu matsala bunsuru ma in akuya ta haife shi ma yana iya ya dawo kuma ya barbaran mahaifiyar shi ina fata ana fahimta ta sai sai kuma na shidda an gane ko shine hifdhu al-ird da aynun da ra'un da dadun kuma an yi ma aynun kasra sannan an yi ma ra'un sukuni shine al-ird wato mutunci in ka diba kamar an samo shi ne daga wato al-ard abinda aka bijiro da shi domin da shi ake bijirowa lokacin da ake son a san mutum yana da kima ko bai da kima ko kuma al-ird daga al-ard ne shine gefe ina fata an fahimci ni shi kuma gefe wato kamar mutuncin mutum abu ne wanda ba a son a keta shi ana son mutunci yana da alfarma ana so a dan bita gefe in za a tattauna a yi magana ta mutunci mai yiwa taran da larabawa sun ka kirkiro shi ko sun ka jawo shi ilmul ishtiqaq wallahu ta'ala a'lam to da hifzun nasab da hifzul ird shine sune wadansu malamai suka hade sai suka ce duka tare suke wato da kiyaye dangantaka da kiyaye mutunci
mutunci yana cikin kiyaye
dangantaka amma duk da haka wadansu malamai suna ganin ana iya rarraba su saboda akwai wadansu matsaloli da suke shiga karkashin shi kiyaye mutuncin wadanda ba sa shiga karkashin kiyaye dangantaka ina fata ana fahimta ta to dan haka sai mu dauki wadanda sun kace shida din ne dan mu yi bayanin su dai bayan daya a cikin wannan takaitaccen lokaci gurgurdo abin da hali ya bamu
dukkanin za a fara
mana da na farko hifzu addini kiyaye addini shi addini shine dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni Allah ban halicci dan adam da mutum ba inji ubangiji sai dan su bauta mini kina ashe asalin halittar dan adam idan ya zo bai bauta ma Allah ba kamar bai yi abinda dan shi aka halicce saboda shi ba ita ce gaya an halicci duniya don dan adam ya zo cikin ta ya bauta ma Allah Allah ya saukake ma abinci ruwan sha da komai kamar yadda malaman aqida suke fada adillatul wato al-khalq wal inaya dalilan da suke nuna Allah shi yayi halitta kuma Allah shi yake kula da halitta shi yasa Allah ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah baya bukata arziki gare mu don Allah shi yake da arziki kuma Allah baya bukata taimako gare mu kenan misali kada mu sa tsammanin ibada da muke yi in ba mu yi ba mun cutar da Allah da wani abu koko in mun yi zamu amfani Allah da wani abu a'a ba wannan bane an halicce mu don mu bauta ma Allah kuma Allah ya ba mu sakamakon da har abada ba zai kare ba ita ce aljanna
kanmu
zamu taimaka ma shi yasa in kana aikin addini bari tunanin dan wane kake yi a'a kanka ne kake ma don tsira kake son kai ranar tashin alkiyama muna fahimta wannan to su adillatul khalq suna nuna Allah shi ya halicce ka shi ya halicci duniya adillatul inaya suna nuna Allah ya halitta ma abinda sai da shi zaka iya rayuwa da Allah bai halicci ruwa ba da ba za mu iya rayuwa a duniya ba da Allah bai halicci iska ba ba za mu iya rayuwa a duniya ba da Allah bai halicci abinci ba wanda in ruwan sama suka samku ba za mu iya rayuwa a duniya ba da yanzu duniya ta kare to duka Allah ya kula da waɗannan me yasa Allah ya maka wannan ya barka a raye ya baka da baka bauta mishi adillatul khalq wal inaya يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الله دي شي حلتي ودانن شي يكي مكو كذا شي يكي مكو كذا نسو شي في القران سنا ده يوا تو كينن ان با اكيي اديني با to rayuwar dan adam za su shiga cikin matsala shi yasa duk al'ummomin da kaga suna cikin bala'i shine ba a kiyaye addini na gaskiya ba sai aka bar mutane suna bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba tun daga zamanin annabi Nuh alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim da shirka ta kula ta bayyana an gane ko har zuwa wannan wurin lokacin da muke babban matsalar da duniya take fama da ita ita ce yin shirka da Allah shi yasa duk waɗanda ka ji Allah ya halakar da su me ya kai su ga wannan shirka ce ana shirka a yi wa'azi su tare su ba za su yi imani ba sai Allah ya turo azaba ina fata ana fahimta ta to kenan kaga ashe dole na kasashen musulmi su yi tsaye su kare addininsu yaushe dan mulkin mallaka ya taho da wani addini ya tsallako da shi ta window ko mu ce ta taga ya zaka ya kawo da wani addini ya yi tsaye ya sa kuɗaɗe ya sa sojoji da ƴan sanda nashi ya kare addinin shi a cikin kasashen mu ya rubuta dokokin da za su kare wannan addinin nashi mu kuma a ce a ba mu da izinin mu kare namu addinin mu da anka wurtato mu da wani abu da can waje kaga ai wannan babu gaskiya shi yasa su addinin su gashi ba addinin yanzu sun yi fatali da shi don saboda suna saba mishi a cikin dokokin su mutanen su sun guji addinin yanzu turai ba mai zuwa coci galibin su tsohi ne ba su shekara 65-70
da dokokin da za a ga ana jefowa a ciki a ce za a sa shi ya zama doka a yaɗa shi za a ga ya saba ko da addinin da suke bi wanda ba na Allah
shi na ai akwai yanzu ma ne abin yake bayyana tunda in ka duba yanzu misali can da ai jagororin addini su ne ke jagorantar turai in ka dibi manya-manyan jagororinsu tun daga lokacin da daula ta Rumawa ta rike addinin Kiristanci koda akwai sarki to fada fada na cuci su ne saman sarki amma yanzu fa sai an kace a'a su can fada su koma can cikin coci su kada ganga su yi kuwa a ji dadi da ƴan mata da samari sai a wace aiki ya kare kenan yanzu ba su da ta cewa su kansu shi yasa ma in ka dibi lokacin mulkin mallaka da ta juya an gane ko bayan revolution française in ka duba ai su malaman cocin bayan turawa ɗan mulkin mallaka suke ma'ana su kamar aiki ne suke yi musu shi yasa ai tare aka shigo da shi dan siyasar turai wanda yake son sai ya jagoranci kasashen mu da shi mai addinin turai wanda yake son sai ya tallata manhajin shi a kasashen mu da shi dan kasuwa na turai wanda yake son a kamo mishi bayi a doko mishi a kawo mai su yi masa aiki su yi masa noma su yi masa aiki a kamfani a matsayin su na bayi ba su da ta cewa in ya ga dama ya kashe su in sun tsufa kuma a jefa cikin teku ko a dawo da su a kasashen mu haka ne akai ina fata ana fahimta to dan haka dole ne a tashi tsaye a kare addini domin matukar babu addini babu al'umma shi addini shine yadda kai dan adam bai iya rayuwa in bai da kai kutumbu an gane ko yanci kutumbu shine gangan jiki ba kai an gane ko
shine ra'asul amr
ra'asul amr in babu addini babu rayuwa shi yasa duk waɗanda suke ta kokarin su nuna addini rashin ci gaba ne yoshi mutumin da yake bauta ma yanzu in ka tayi kamar kasar India wanda yake bauta ma saniya da wanda yake bauta ma bera kusu da wanda yake bauta ma maciji da wanda yake bauta ma al'auran mace da wanda yake bauta ma al'auran namiji da wanda addinai daban-daban kuma a fagen technology da wane ne sun ci gaba kai da kanka daga nan zaka sani cewa bin addini na gaskiya shine tubali na ci gaba mun gane wannan da kyau ko to wannan hifzu addini kenan shi yasa ba mu saboda kiyaye addinin mu kaga ba a yaddace shiga musulunci ka fita ba idan mutun yace zai shiga musulunci za a hada mai ba a fita shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi na sahihul bukhari hadisi abdullahi ibn abbas yake cewa man baddala dinahu faqtuluhu idan mutun yace zai canza addininsa bayan ya shiga musulunci a kashe shi me yasa
tunda ba tilastarwa
yawa babu tilastarwa sai aka ce a'a shi da ai ba a ce ba za a kashe shi yanzu addinin yake son ya taba tunda yahudawa sun tattauna kan irin wannan mas'ala Allah ya ba mu labari a cikin suratu Ali Imran wa qala ta'ifatu min ahli alkitab aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum kaga wata jama'a daga cikin ahlul kitabi kaje adalci ne Allah bai ce ahlul kitabi gaba daya ba sun kace aminu billazi unzila 'alal ladina amanu ku yi imani da abinda aka saukar ma wadanda suka ce sun yi imani amma wajhan nahari inda zamu fassara shi gundari sai mu ce huskar yini amma ana nufin farkon yini wakfuru akhirahu ko kafirce karshen yini kaga wanda yake nuna maka wajha na ana nufin awwalun nahar kenan domin da kishi rashi aka fassara shi ina fata mu ce ba a ce wakfuru arjulahu ba ko kafirce makafafunsa
wato ku imani a farkon yini da safe da yamma kuma ku kafirce
yawa to kaga me yasa suka yi wannan bil munasaba wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi ayyuta ahdu mislama utitum wannan aya tana cikin ayoyi masu wahalar tafsiri wanda idan mutun yana son ya ga maganganun malamai ya diba cikin تفسير الضر المصون في علوم الكتاب المكنون لا السمين الحلبي كالكشم وأن آيوين دكما للتاف الجامع لأحكام القرآن لإمام القرطبي زي كما قلنا نوف يد ما قلنا قوم شابير إنا فتا أنا فهمت هذا كنا وجن تنتن تيسو سي كاتتو كاكوشي كان دون سي كان كايتي وجن فتدى ما قلنا نوف وجن وانا آية كاقل الآيات المشكلة الآيات التي في إعرابها إشكال والآيات التي في معانيها إشكال يانا ركتو تعلمين إلمي زي إيم بحثي كان إلم وأن آيوين ماسو إشكالي قري دقسكي to ala ayyati hal malan kaga wannan ya nuna ashe akwai masu shiga addini don a ce sun shiga an gansu daga baya sun gane addinin nan ƙarya ce sai suka fito to shi yasa anka ce man baddala dinahu faqtul wanda ya canza addininsa man wagga tana iya zamantowa sharqiyya duk wanda baka kace a namiji anka ce banda mace a ko namiji ko mace domin man min siyaqil umum ina fata mun fahimci ko kuma man mausuliya ce to al mausul shi ma ni shi ma yana daga cikin siyaqil umum ina fata ana fahimta ta to faqtuluhu ko kashe shi haka shari'a ta ce wannan kuma in za a kashe shi a ya akwai karfin kashe shi tunda yanzu kafirin da bamu da damar da mu kashe shi ya zamu yi dishi tunda bin shari'a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum idan ya zaman to bamu da karfin da zamu kashe shi to sai ne mu kore shi daga kasan mu masani ko an fahimta ba yawwa wannan shine to ala ayyati hal dai malam dole a kiyaye addini kuma kiyaye addinin mu da kanmu sai mun kiyaye cewa kada mu zo mu da kanmu mu yi ababen da za su rusa addini a gurguje saboda lokacin mu bai da yawa akwai abubuwa guda biyu duk in kaga an samu matsala game da addini to wadannan abubuwan ne guda biyu duk abin da zai zo to karkashin su yake guda biyu ne mallan duk da kaji an samu matsala a duniya kai ba wai a addini ba a duniya gaba dai kap ranka ta kap
sune guda biyu
da kaga an samu matsala to dai daga cikin wadannan ne koko biyu din sun ka hadu sun ka zo gaba daya na farko aljahl
jahilci
na biyu alhawa son zuciya shi yasa Allah ya kore ma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadannan abubuwa guda Allah ya ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ya yi rutsuwa da tauraro idha hawa sun kace idan ya faku idha gaba sun kace idha hawa idha saqata dunya ana harban yawa to duka dai duk halaye shi na duk Allah ya rutsuwa da su mu huta ma dalla sahibukum Allah ce ma'abucin ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma dalla bai bace ba domin jahili shi yake bacewa mun gane wannan kiran nan aljahlu ya hito wa ma gawa bai halaka ba domin wanda yake da jahilci in bai samu ilimi bai bace mi zai halaka zai sai ya ce wa ma yantiqu anil hawa kuma baya furci akan son ransa sai ce mi in huwa illa wahyu sai tabbatar da addini ashe da jahilci da addini ba za su tafi tare ba ashe da jahilci da son rai da addini ba za su tafi tare ba
da son zuciya
da addini ba za su tafi tare ba shi dai ne son zuciya da jahilci da su da addini ba za su tafi tare ba ina fata ana fahimta ta to duk matsalar da take faruwa a duniya gaba daya wagace domin jahili shine wanda bai san mas'ala ba ko bai yi karatu ba shi kuma malami ya karanta baya son yayi aiki da abin da ya karanta
sai son zuciya
to shikenan wada min yadda za a yi a samu matsala addini in ba wadannan guda biyu ba wanda bai sani ba an sanar da shi to da shi da wanda ya sanar da shi duka ba ana bukatar su yi aiki kar su saba manasi idan aka yi haka ya za samu matsala babu shi yasa da an fara dauko wadannan ababin guda biyu za ka ga daga ina ne matsalar ta taso ko dai daga jahilci ko kuma daga
an
take sani ka sani ka ki sani ina fata an fahimce ni to wannan shi dai ne don haka yana da kyau mutane su kuma wadannan matsalolin bayan suka fara ba dukkan dibi malaman ahlul kitabi suna da ilimi ya ahlul kitabi Allah ya ce musu ya kuma abu ta littafi les hommes de livre in ji masu karatun faransanci in an ce ma abu ta littafi kenan suna da ilimi ina fata ana fahimta ta amma suna gane abinda Allah ya ce amma wa yahli wato yaquluna ala allahi alkaziba wa hum ya'lamun Allah ya ce suna fadar ƙarya ala allahi sai ka ce sama Allah a suna kirkira ƙarya su danganta ta zuwa ga Allah don babu la yajuzu listi'la'u ala allah la haqiqatan wala majazan ba abinda za a ce ya hau sama Allah ko wahamina ko haqiqa ko majazi bai yiwa mustahil inji balarabi ya ce Allah ghalib ka san da ba ka ji balarabi ya ce Allah ghalib to
ta kai karshe
babu abinda zai iya maka illa ne yanzu ne ka nemi wata hanya mun gane wannan dake ko to sai mu je wannan nukta bari mu barta saboda nukta ce mai fadi sai abu na biyu hifzu
almal
to turawa sun san addini yana da muhimmanci shi yasa da suka zo sai su yaki addinin mu kaga da suka je sun karkashe malamai kwarai da gaske ko nan Niger in ka diba cikin tarihi garin Agadez da malamai suka fita waɗansu malamai suka je suka zauna a wani masallaci suka ci gaba da ibada suka musu yaki ba ma'ana suka bar baturi amma can masallacin aka je aka iske su aka kakkashe su sai da an ka tabbatar da babu guda wanda yake motsi sanda aka baro wurin ashe akwai mutum guda wanda bai mutu daga cikin su ba an ce kwanakin nan ne ina ganin yin rasu shi kadai an sassare shi sun sa tsammanin ya mutu daga baya ana dukan mutane aka zo aka iske shi da sauran shi su dogon su ma ne yayi to dan haka shi yasa suke ta kokari sai sun bata addini ta kowace hanya shi yasa suke ta kokarin a sanya dokokin da za su hana addinin mu ya ci gaba ayi kokari a sa mu na tsari na karantarwa wanda ƴaƴan mu za su karanta babu zancen Allah cikin karatu na boko ba a yadda da Allah ba kawai dubarar bature ce da tsarin shi da theoretical suke ba da nasara babu zancen kasakka gwamnati ta ibi kudaden ta ta gina muku masallaci za ta yi da gina gidan rawa tunda gidan rawa mai rawa zai zo shi rawa za a yi kuma yin wa'azi malam shi zo shi wa'azi da mu daga bayan gani ba ake samu da wa'azi amma a dauki kudin kasa wadda ta musulmi ce a gina masallaci no ba su yadda da wannan ba ka gani an gane wannan da kyau zancen kuma a ce official man gwamnati za a musabaka ta alqur'ani ta taimaka ba a yadda ba official man gwamnati ta bada ware kuɗi na wa'azi na yada aqida ingantatta ba a yarda
a cikin wasu harkoki na shirme
yawa shine to wannan shi ai ya shahi kowa sila culture culture dan culture da English kuma gane ba to can na da azuba kuɗi
Allah yake
to kaga wannan hanyoyi ne na yakar addinin musulunci abu nabiyu sai hifdhu al-nafs kiyaye rayuka annafsu ma daga shay'un nafis abu ne mai tsada ba abinda ya kai rai tsada illa addini yafi rayuwa tsada
tunda ana bada shi da
akari ana bada rai dan akari addini inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ne ya sai rayukan mutane da dukiyar su ku ba Allah rayukan ku ba dole ba kuma sai ka tafi wajen yaki a'a in ma za a yi aiki na addini ka zo yau ana gina masallaci baka da kodala kace to akbar Allah ni dai yanzu dai ban da kodala amma dai gane Allah yayi ni mutum ina jin karfi a kawo wake jikan mallan in ya ci wake ya sha ruwa yayi aiki tare da jama'a da yawan malamai wadansu ai kaga wasu surare haka aka gina abin nan to kenan shi jihadi yana da sharuɗa yana da dawabit ba kowa zai iya yin jihadi ba kuma ba kowa da hali ne ake yin jihadi ba amma almuhimmi an ka ce bi anfusikum ba yana yin dole sai ka je wajen yaki ba a'a hatta da ƴan agaji waɗanda in aka zo suna tsare dukiyoyin mutane ayi wa'azi lafiya a ƙari su ma sun bada kawunan su ina fata ana fahimta ta to kenan addini yafi rayuwa tsada yafi dukiya tsada domin zaka ba Allah ranka da dukiyarka Allah ya baka aljanna ita ko aljanna tsada gare ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala inna silatullahi ghaliya muna ganewa to su turawa yanzu in ka duba sai suna yin kongaba kon baya siyasa wanda ake ce ma ramatni bidaiha wan sallat ta jefe ni da ciwon ta gudu wata mata ce adda wani ciwo cikin larabawa asalin karin magana amma da ta hadu da kai sai je kana da ciwo kaza alhali ita take da wannan ciwo to shine siyasa ce ta jima a duniya wanda cikin siyasoshin duniya da muka yi karatu a TV duniya mun tattauna kan wannan akwai ta cikin Qur'ani fir'auna yayi amfani da ita Allah ya ce wa qala fir'aunu dharuni aqtul musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad ko wa an yuzhira fil ardi al fasad ko aw an yadhhara fil ardi al fasad ko wa yadhhara fil ardi al fasad kuskoki guda hudu kenan dai shi fir'auna ya ce wai annabi Musa zai bayyana banna a bayan kasa annabi Musa ya zo ya canza addinin ka dibi fir'auna wai yake kare addinin sa aqida ta kafirci fa yace an yubaddila dinakum ka ji fir'auna ma yana kare addinin shi fa yace aw an yuzhira fil ardi al fasad koko banna annabi Musa ya bayyana da banna me ne banna shine tauhidi yanzu ga Allah da mai shirka da mai tauhidi wanne ne yake bayyana banna a bayan kasa kai fir'auna kai da kace kai uban kai Allah ne ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayri kuma kace kai ubangiji ne ma yanzu ma ya wuce zancen Allah tunda shi ubangiji shine wato abin bauta daban rabbu kuma yana nufin al-khaliqu al-maliku al-mudabbir to fir'auna yace shi mai halitta ne mamallaki na shi mallaki komai kuma shine mai tafiyar da al'amura kuma yace kai ya mahi Allah karshe yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangiji babba top na alloli to yanzu wanda ya tabka irin wannan banda ya kashe jinjirai jarirai waɗanda ba su aikata komai ba yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yayi kama kariya wanda a tarihi fir'auna da kansa sai dai ce innahu kana aliyan minal musrifin fir'auna yana da cin gaggagan mabannata kuma yace ba annabi Musa wai ya kawo banna a bayan kasa shi yasa idan mallami ya aikata makaruhi to shi na da atallata ma duniya mutane na nan nazina suna duwa'i suna gori amma ba a dawo da su ba yau da an ce maka wani malami ya aikata wani makaruhi duk sai a yada a ce kuma duk mallamai haka suke shi yasa fir'auna ya ce ma annabi Musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin annabi Musa sabani ya shiga tsakanin shi da wani ya dake shi ko ya buge shi ko ya mai kulli cikin sabani ba da niyyar kashe shi ba ya mutu ga fir'auna na yanke jinjirai waɗanda ba su aikata komai ba amma ka ji wai shi yake ce ma annabi Musa fa'alta fa'alataka allati fa'alta an gane wannan to wannan siyasar ba ita muke karatu kanta ba amma abin da ya kawo ta hifzun nafs yanzu turawa sun zo sun ce muna mu ƴan ta'adda ne sun ce muna jihadist sun ce muna wane ne sun ce muna su adda durwa de lom ka gane ko to yanzu tasirin mulkin mallaka kai in kana da hankali sai ka tsaya sai kai nazari ko haka ba mu ba son da muka ai ta da fatar baki ba ko ai fitar dalilai hatu burhanakum in kuntum sadiqin na'am an gane ko sai mu ce to a tsaya a saurara tunda kai ka ce mu ƴan ta'adda ne mu kaza mu kaza mu kaza ko ba haka ba to mu ko bari mu gani a lokacin da turawa kafin su shigo Africa da ƴan protestant da ƴan catholic sun yi yaki yaki sun kashi dubban ɗaruruwa a cikin kasashen su nan babu dan Africa tare da su babu Balarabe tare da su babu kowa su suka rubuta tarihin su ƴan protestant da ƴan catholic sun kashi dubbai ka tai ka karanta tarihin turai a usulul wusta moyen age l'histoire de l'Europe a lokacin moyen age zaka gani abin da sun ka aikata dai kenan to ina kiyaye rayuka shiki
babu
madalla lokacin mulkin mallaka duk inda sun ka je a duniya babu inda basu hallaka dubban mutane ba
shi dubba sun
sai dai duk inda sun ka shiga kahin su yi istila'i sai sun kai akwai wuraren da ma ba ayyaki da su ba an ce musu an yarda ai sulhu da su
sai amma ba sa
suka hallaka dubban mutane su da kansu sun rubuta mutum dubu nawa sun ka hallaka yanzu wannan shi ma dushi na cikin durwa da lom dushi na cikin kiyaye rayuka bayan wannan an yi yakin duniya na farko premier guerre mondial an yi yakin duniya na biyu deuxième guerre mondial duk waɗannan yaƙe-yaƙen babu ɗaya daga cikin musulmi wanda ta duwa wannan yaƙi suna suka ƙirƙiro shi shi ma wanga duk ina da duwa da lam take akwai majalisar ɗinkin duniya in ka diba tun majalisar ɗinkin duniya da anka yi ta a 1945 ake kisan mutane a duniya waɗanda basu ji basu gani ba America ta yi ta kisan mutane a duniya in ka tahi duka a Iraki sun zo yaki na farko da yaki na biyu zamanin Saddam a kasar Libya sun je su kashe Gaddafi basu damu dama ba sun kai bombin kasar Libya sun ka halaka dubban mutane suka zo suka kashe Gaddafi mutum miliyon da suka halaka suka zo makame suka fantsama a Sahel suka halaka dubban mutane ƴan Boko Haram sun halaka dubban mutane wake bayan su ƴan Biafra sun halaka dubban mutane wake bayan su su suka bada makamai su suke bada makamai a yaki a Sudan tun zamanin El Bashir sun an yi ta taimaka ma waɗancan da sunan su Kristoci ne zamanin Isaiah Habre Chadi an yi yaki sun taimaka ma abin ne ƴan tawayi daga baya kuma suka dawo suna taimaka ma ƴan tawayi an halaka dubban mutane to duk mutanen ga da anka kashe tun daga zamanin mulkin mallaka har zamanin da aka zo bayan majalisar ɗinkin duniya ake nan ana kisan mutane wanda ya ɗauki makamin nukiliya ya halba ma wata al'umma wanda shi ne ya je yaƙi a cikin ƙasarsu ba kana fahimta ta ba su suka je suka kai mai hari ba shi ne ya kawo sojojinsa ya yaƙe su America ita ta kawo sojojinta ba amma kuma ita da ta gaza ba za ta ci nasara a yaƙin ba ta je ta halba Nagasaki da Hiroshima ta halba makaman nukiliya
kuma ana cewa a kiyaye rayuwa
to duk ina durwa da lom take da kare haƙƙin dan adam suke
wannan ba na abin da na fahimci wannan kalma tana fada da wato hukuncin hukuncin Allah na qisas
baka ji ba su menene rabat ni bida'i hali wan sallat
kenan idan hukuncin Allah ya ce ai kashi to anan ce za a kawo wannan
tsari eh su ce ba za a kashi ba
eh sai a kawo
yawa amma idan burin su ne suke son su cimma sai su halaka kowa dama za su nemi bakan su dalilai kaga Iraki sun kace za su je su kai demokradiya Libya za su je su kai demokradiya Japan za su je an zalunce su wai Japan ta halbi jirgin su za su je su mayar da martani Gaddafi sun kace shi ya taimaka ma wanda sun ka kaiwa hari a jiragen Lockerbie da ina ne an ka halaka musu mutane dan haka su za su je su dauke fansa sai su je su yi bandara irin yadda suka ga dama kaga to wannan shine yaushe mutumin da dan ta'adda ne na duniya zai zakwa yana mutane zancan wai shine ke kare rayuka eh makamman nan duk da ake kisan mutane da su waye su waye yake bada su da koyi waye yake tallata wa mutane su ya bada kuɗi a bashi kuɗi to dan haka su bari yi muna ƙarya dan adam da mutuncin dan adam bai da daraja a wajen su in suna bari su bari mu dai in akwai wanda ya rada wannan can shi yarda amma mu dai wannan magana ko kunna mu ba ta shiga balla ta da a ce ta shiga nan ta fita nan ko to mu ba ta ma shiga ba haka dai ta yi hu ta sanin da ta yi kenan dole na in dai ana son duniya ta zauna lafiya al'ummar duniya ta zauna lafiya sai mutunci rab da rab ran bature yake da daraja sai daren musulmi ya zama tuna daraja daren dan afrika daren bature daren mutumin asia daren mutumin ida dole na sai an kiyaye rayukan mutane kuma shi yasa Allah ya ce walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun akwai rayuwa gare ku ya kuma abuta hankula wasu suka ce ah to in an kace qisas da ai kashe mutum za a yi kuma Allah ya ce akwai rayuwa ciki wadanda ke son su suka cikin alqur'ani kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an imam suyuti ababin balagata alqur'ani wajen abin da ya kawo cewa larabawa suna cewa al-qatlu anfa lil-qatl kenan kisa shi yafi kore kisa yace to ga qur'ani yace walakum fil qisas hayatun yace akwai wajhu ya kai wajhu guda ina ganin guda 20 da ya kawo wanda suke nuna wannan ayat ta fi balaga bisa wannan magana ta larabawa ina fata ana fahimta ta amma ba kan shi muke magana ba me yasa Allah yace akwai rayuwa ciki gashi kuma muna ganin an kama mutum an kashe saboda in mutum ya kashe ba a kashe shi ba
zai kara
ko bai kara ba ƴan uwan wadancan in sun ka tashi mai da martani za su kashe shi da sauran ƴan uwan shi su ku wadancan in sun ka za su kashe wadannan sai yaki yayi ni
ai ta kashe mutane
to shi yasa Allah balaga ta ubangiji ba wanda sai ka iya iyakarta sai dai ka dan dego iya abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da kai mun gane wannan da kyau to kenan Allah ya ce a kirayen ranka in mutun ya kashe an ce a kashe shi su kuma sun ce a a in mutun ya kashe ba za a kashe ba duk da ke ta America tana nan akan tsarin in mutun ya kashe za a kashe shi
to ana yi
ana yi a kasar su amma yanzu in dan America ya kashe mutum anan to ba za a yi mai shari'a anan ba sai dai a can
to a can din in ya ji
a can din in sun ga dama a inda ba tsakanin ba America da ba America ne su wannan suna zartarwa duk da yake ba sa takobi amma wata annura suke ma mutum mai guba wanda za ta kashe shi ina fata ana fahimta ka to kaga dai to ka dibi America ita ta yi da wannan doka in mutum ya kashe a kashe kuma mu yanzu an zo an ce mana ai mutum ya kashe ka a kashe shi to ba mu san ko mene ne ake nufi ba to ita America ba ta dauka wannan
duk kotunan mu na musulunci harkar jinaya ka na kisa babu
dama shi jinayat ba za a bari ku shari'a jinayat ba kai wannan matsayi ba ba kai wannan matsayi ba matsayin na abu kai ba duk alƙalin da ya saki shari'a wani yayi zina mai bulala dari ai shikenan in bai annaba sai ya ƙara rayuwa ta gidan kasu saboda zinat tana daga cikin abin da suke son ya yi za mu zo bayani kan wannan abu na gaba mallam saboda lokacin mu bai da yawa sosai sai hifdhu al-aql eh hifdhu al-al-al sai mu je hifdhu al-mal
a'a mun yi shi al-aql
eh hifdhu al-din hifdhu an-nafs
min mal min nafs yanzu
shi ba ai mal ba yanzu ne za mu je akan mal
okay
eh ba akai mal ba kiyaye dukiya ita dukiya Allah ya kira ta kashin bayan gudanar da mu'amala wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman ko qiyaman akra'a tanafi' da ibnu amir
na'am
qiyaman ko qiyaman in kadiba cin ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun qiyaman kin ya kawo tawjihin wadannan qira'at kin babu da lokacin da zamu kawo wannan tunu ba kan shi muke ba amma dai ala ayyati hal Allah ya nuna ita dukiya da ita ce ake gudanar da mu'amala qadiman wa hadithan kuna fata da fiji kasuwanci sai da ita auratayya sai da ita ko ba ka nan bane ma'aikata gudanar da ayyukan gwamnati sai da dukiya ina fata ana fahimta ta sannan Allah subhanahu wataala ya azama dukiya mai ka'ida manya guda biyu wanda in zamu zo wajen tasirin mulkin mallaka a cikin tattalin arziki zamu bayyana mazhabobin da turawa suka kawo ƴan capitalism da ƴan communism da ƴan socialism an gane ku mu fayyana mazhabobin su sannan kuma da irin tsari na musulunci waɗannan ka'idodin guda biyu su zamu bayar Allah ya ce dukiya in za a neme ta ne ta hanya mai kyau ka a nemi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam ya ayyuhalladhina amanu kum suratul nisa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la an takuna tijaratan an taradu minkum ko illa an takuna tijaratun an taradu minkum aw takra'a ana fata ana fahimta ta kenan dukiya Allah ya ce in za a nemo ta dole sai ta hanyar da Allah ya halatta akwai dokoki ko noma kai ko kasuwanci kai an gane ko wanda baka hada da yaudara ba sannan ko kuma a'a aiki kai na gwamnati aka biya ka a wata ko kuma gado kai ko ko kyauta aka baka da abin da ya kama da haka
halallahu albay'a
Allah ya halatta kasuwanci da ma kasuwanci mun fadi shi to sannan in za a sanya dukiya Allah ce ka ai almubazzarinci da farko ko da cikin aikin halifna ka ai almubazzarinci wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin sannan kuma Allah subhanahu wataala yace mi kada a sa dukiya hanyar da baka halatta ba. Kuma in za a ciyar, a ciyar tsaka-tsakiya, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama, ko lam yuqtiru a qira'at nafi'. Ina fata da fahimta ta. To kenan ita dukiya abu ce wanda musulunci yayi umurni, ya ci las, ya ce a kiyaye ta. To hanyar da za a nemo ta, musulunci yayi bayanin ta. Inda za a saka dukiya, musulunci yayi bayanin wannan. To amma yanzu idan muka duba, sai muga cewa abinda ya shafi kiyaye dukiya, su Turawa yana daga cikin abinda ya turo su suka zo suka yaki sauran kasashe, suna fama da komada tattalin arziki. Su da kansu sun faɗi yana daga cikin dallan da yasa suka nemi shigowa kasashen abin nan. Suka zo, kaga su ne suka kwace dukiyoyin mutane, su ne suka dora ma mutane jangali. Ina fata an fahimce ni. Suka zo suka haƙar ma'adananmu, su ɗauki arzikin su kai can a ƙasashen su, kuma su ɗauke ba wai arziki irin na abin nan ba na ƙarƙashin ƙasa, hatta da arziki na ɗan adam, domin ɗan adam arziki ne. Sai aka kwashi mutane aka je aka kai su can a Turai, suka je suka yi aiki, suka yi noma, suka yi aikin kamfuna, kuma ba biya su ko dala ba. To inana wani da zai kwashi ce mana wai shi shi na kiyaye dukiya kaza. Sannan idan muka duba jagorori duk duke da kanji ana ta corruption a duniya, a ina ake kaita kasashen su. To su suna yaki da cin hanci, kuma duk wani mai wanda ya saci dukiyar al'umma kuma sai ya tafi can. Kuma su suna yaki da corruption, kuma idan suka zo a kasashen mu za a bude kamfunna, kuma sai su ba da kuɗi ayi corruption na adanne haƙƙin talakawa. Ina yaki da corruption yake? Kaga ƙarya ce suke yi, soki burusu ne a ce an wagga kungiya ta kaza, wagga kungiya ta kaza, duk ƙarshe hayaniya ce. Su dai abinda suke so su mallake dukiya ta al'umma, ba a kiyaye dukiya ta al'umma. A su a wajensu dukiyarsu wadda ba aka sata daga wajenmu aka ce a dawo da ita, ai ba za su dawo da ita ba. Lokacin da Buhari yana shugaban ƙasar Najeriya, akwai kuɗaɗen da an tabbatar da an kai su ba ta hanya mai kyau ba, ɗaukar su aka yi. Da aka nemi Ingila ta dawo da waɗannan kuɗin, ta ce ba za ta iya bayar da waɗannan kuɗi lokaci ɗaya ba. Sun yarda da kuɗin ba na gaskiya ba ne. Amma sai dai in Najeriya ta yarda, so za a ɗanɗan mata wasu daga ciki, sauran kuma za a rinƙa ba ta kaya da aka ƙera a ƙasar Ingila.
Ba za ta
ba da kuɗin ba. A zamanin Buhari aka yi wannan. Ina fata ana fahimta ta. To, malam sai mu je zuwa ga abu na gaba, sai hifzu wato
malam kafin mu je na gaba kaɗan. Wato saboda mahimmancin kulawa da dukiya da haƙƙinta da sauransu, shi yasa ga da yawa al'amura sai ga Allah subhanahu wataala, musamman idan muka ɗauki magana akan bashi ko kuma gado, duka za ga Allah shike ɗaukan mas'uliyar bayanin wannan al'amura ga yadda ya kamata a kasance.
Haka
saboda mahimmancin
dukiya ita, saboda mahimmancin ta, duk abin da ke da alaka da ita Allah shike bayanin wannan. Sawa'an gado ne, sawa'an zakka ne, sawa'an ganima, sawa'an fai'i. Ina fata ana fahimta ta. Waɗannan dole Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani yadda za a tafiyar da su saboda kiyaye dukiya a cikin al'umma. Wannan nukta ce mai muhimmanci kwarai da gaske, don kan wani ce ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi aiki da son ransa. To sai abu na gaba, hifzul aql, an ka ce a kiyaye hankula. Duk lokacin da ba a kiyaye hankula ba a cikin al'umma, to kaga za a samu matsala. Ina fata ana fahimta ta. Duk lokacin da ba a kiyaye ba hankula, domin shi al'aqlu ma asalin shi daga al'iqal ne. Al'iqal kuma ita ce igiya wadda ake daure raƙumi da ita a jashi da ita.
Da baibai.
Da baibai, a'a, na wuya. To kenan
wanda ake ja.
Yawwa, ita zama malam Bahaushe ya dauko ya jumirgida sai ce akala. Ai iqal ne, sai gaba ya cewa ikala, sai ce akala.
Raƙumi da akala
kenan. Raƙumi da akala. To ai larabci ne, asalin ta daga wato al'aqlu shine wato arrabt, kamar ka daure abu. Shi ko hankali an sanya masa suna hankali domin mi? Domin yana hana ɗan adam ya fada cikin abin da bai dace ba, inda yana da hankali na gari. Shi yasa aka kira shi al-aql. Qur'ani ma zaka ga ya kira shi an-nuha. Inna fi dhalika la'ayatin li'ulin nuha, jam'i ne an-nuhya, li'annahu yanha sahibahu 'anil wuqu'i fi ma yashinuhu yana har da adam ya fada cikin abinda zai aibantar da shi sannan Allah ya kira su al-lubbu inna fi dhalika la'ayatin li'ulil albab jam'i na al-lubbu al-lubbu shine al-khalis saboda tataccen hankali shine ake bukata a lokacin da ake son aimi lokacin da ake son a gudanar da ayyuka
na'am
domin wanda bai da cikakken hankali ina za a da shi to ala ayyati hal kiyaye hankali shine kada a yarda wata aqida ta zo mummuna ta ketaro ta zaka gurbata hankulan mutane kada a yarda duk wani abu wanda zai bata tunanin mutane ya raba su da aqidar su ya raba su da dabi'o'in su nagari a cikin al'umma ba a yarda da shi ba ba sani ko ana fahimta ta ba to madalla to tunda wannan yazo su tura wannan cikin tasirin mulkin mallaka sun kara ko da suka zo sun samu mu da wadansu abubuwa waɗanda suke ba nagari bane abubuwa ne waɗanda ake amfani da su ba nagari bane wajen mi wajen gurbata hankulan mutane mu muna da namu da suka zo sai suka kara dan sani ko ana fahimta ta ba mi suka kara kaga ko da suka zo Africa akwai masu amfani da wata giya da ake yi ta gida wanda ake ce ma burkutu an gane ko burkutu kenan eh duk da akwai wani mawaki a garin Maradi ana kiran shi Silicon Kuyaru su yace burkutu ba giya bace yace gero ne ake wawayu ina fata ana fahimta ta dan Africa ne yake yin hanyoyin shi
shi ma yasa
yawa in ka diba duk sauran kasashe zaka ce masu kwaya a can yanzu in ka tafi Burkina akwai abin da suke ce ma chapalu suna amfani da wata giya sai sun kai nasu to amma su turawa da suka zo mi suka yi
sai suka kawo whisky ko
sai suka kawo tasu kuma sai suka karantar da mutane cewa cikin Bible wannan giya local ta dan Africa haramun ci amma tasu babu komi ana iya sha Bible ya ce no problem
a ina a cikin Bible
saboda mi saboda an zo ne da manufa ta abugar da hankulan ƴan Africa kuma manufa ce ta a samu arziki in ka dibi gidajen giya su yawaita a Africa zuwa Baturi kuma su a can suna nuna maye a cikin addinin su fa haramun ne amma saboda su tura wanda suka zo akwai waɗanda sun zo ne ɗan jari hujja waɗanda za su tallata arziki sai aka bar giyar turai ta yadu shi yasa za ka ganin yanzu in ka dubi gidajen giya a Africa da ba kuɗin biliyoyin da suke samu kuma a cikin Bible ba a yarda da maye ba to ya aka yi haka
to malam ma abin tambaya shi ne ita giyan nan da ake bari ta shigo mana da za ka ga shugabanninmu suna yaƙi da ita to me yasa suke yaƙi da sauran irin abin nan kai ba sa yaƙi da ita amma suna yaƙi da wasu abubuwan da suke sa maye to me bambancin wannan abubuwan da ke sa mayen nan da ake hanawa shigo ko ake yaƙi da su amma ita giya an banta
shi ne ai tasirin mulkin mallakan kenan saboda ai da suka zo mafi yawancin ma'aikatan ƙasa na da ai suna shanta
shine dalili
to ya za a yi shi yana sha kuma yace ba za a kawo ba zai iya ba Aisha suka ta kokari ma'aikata na farko su zan ɗan giya don ɗan giya bai da wani hatta da salary din shi wasu daga cikin su ba a ba su salary ba a ba su biyan su sai an je an kira matar shi a ce na abincin ku da komai
an fitan mata da
an eh sannan a ba shi sauran don an san giya zai sha
hankali ya
yo ila yo mutumin da adda wannan ya zan jagora kenan to kuma wannan da aba jago wanda bai isa yayi jagorancin gidansa ba za a bashi jagorancin al'umma
malam ba gidansa ba kanshi ma
baka ji ba gidan shi misali iyalansa ba a yadda a bashi dukiyar su ba sai an fitar musu da nasu amma sai aka yadda aka bashi jagorancin al'umma
na kasa
gaba daya yanzu ina adalci ke cikin wannan sannan mutumin da aka ce ba a yadda ya ja mota ba mota in mutun na maye an kace kada ya tuka mota amma aka ce a bashi mota ba ta wuce daukar mutun nawa duk motar da a duniya da ba mu motar daga daukar mutun dubu ban santa ba to sai a bashi kasa wanda adda mutane miliyoyin mutane kuma a ce ya jagorance su wanda irin hankali ne zai karbi wannan tunani
ka san yaki ne kawai ake da
to wannan shi yasa matukar ba a kiyaye hankula ba to babu zancen al'umma addinin ta ya gyaru jagorancin ta ya gyaru illa abu guda wata kissa ta ban mamaki yanzu ba ka ji tura suna cewa suna yaki da miyagun kwayoyi ba da wane ne da wane ne yo zaka iske abu biyu nake so in faɗa anan a cikin kasashen su akwai inda gwamnatocin su ma ba su da tacewa ƴan kwaye ne suke da tacewa yanzu in ka tafi a kasar Jamaica zaka iske akwai wani babban ɗan kwaya da ya karfi ba ya gagare gwamnatin Jamaica sai da aka hada da gwamnatin Jamaica da ta America user sannan aka je aka fafata aka kakkashe mutane an kai kashe soja ya kai kusan 100 mujami'in tsaro 300 da aka kashe aka mushi
da aka mashi
mutum guda kasan Mexico wanda take da iyaka da America wanda kaji Donald Trump ya ce zai yin katanga akwai wuraren da gwamnati ba ta da iko akan su fa sai ƴan kwaya fa in ka tafi fa a America ma akwai yankunan da ƴan kwaya ne suke da ta cewa haka wannan unguwar ko wannan yankin ƴan sanda ba sa yadda su shiga cikin in busu shiri ba ba sai ku ana fahimta to kasar Colombia su suna sai da kwaya a duniyance an sani mai sai da kwaya kuma gwamnati akwai yankunan da ba ta shiga kwayar da bindiga ake sayar da ita mai saye da bindiga mai sayarwa da bindiga ka fahimta akwai wani abin da zaka gani an yi documentary kansu kashi mai sayi yazo ya ba da kuɗi da bindigar sa shi ma mai sayarwa da bindigar sa saboda shi idan ba ba shi kuɗi ba za a dauka ba yana da bindiga shi kuma in ya ba da kuɗi ba ba shi ba yana da bindiga kasashe ne ba kasar Italiya ko kasa ce da ta yi fice akan sai da ƴan kwaya har ya kai inda manya-manyan ƴan kwaya na duniya fa suke zuba kuɗin campaign a kasashen su to yanzu za a yi waɗanda suke da irin waɗannan halayen za su zakkuwa su ce su yi zancen kiyaye hankali a duniya ko suna yaƙi da kwaya kaga wannan wasa ne da hankali abu na biyu malam a cikin tarihi a 1839 a 1839 an gane ko sannan kuma da 1856 a 1856 shekaru ne guda biyu kasar Ingila an gane ko 1839 a 1839 1839 ta yaƙi kasar China a wannan lokaci ta fi ƙarfin kasar China ka san ko me dalilin yaƙin shi ne wata kwaya ko kin Ingila take kai ta bace ta haukatarwa take kai a kasar China tana sayarwa ita China tana da arzikinta tana da abin nan shayi da kaya na sai suwa ita ko Ingila ba ta da sai ta dauko kwaya sai tana kai tana sayar ma ƴan China da suka fara haukaciwa sai aka yi bincike sai a gano wannan ne sai shi sarkin wannan lokacin sai ce bai yadda ba a sake kawo wannan kwaya yasa duk kwayar da ma aka kawo aka kone ta kana jina dalilin wannan Ingila ta hada shelar yaki ta yi yaki da kasar China 1839 sai 1841 aka yi shekara biyu ana yaki sai da Ingila suka kwace wannan wurin suka tankwara China sai da kuma aka zo aka sa hannu shine ake cewa Treaty de Tonkin
suka karbi gurin
suka karbi wurin suka ci gaba da kai kwayar su suna ne Guerre de l'Opium bayan wannan a 1856 an gane ko 1856 kuma yakin ya sake tashi kuma suka saki dawowa suka yaki suka ce dole sai an bari su sayar da kwaya gwamnatin China tana ji tana gari ko wance sarki tunan lokaci sarakai ne suna ji suna gari malam ake hakutar da al'ummar su
kuma me wannan abin shike
wai suna suke cewa wai sun zo da tsari na duniya mai kyau shine sun zo da kaza da kaza kaga tasirin mulkin mallaka a duniya dan sai da kwaya na duniya dan ta'adda wai shine yake zance wai yaki da kwaya yaki da yaki mai kwaya kaga ne wanda bai san tarihin waɗannan mutane ba shine za su wasa da hankalinsa
kuma yanzu malam idan ka dauki al'umman a cikin 190 malam wanda za ka ga mahaukata ne kwaya ce
eh me yasa suke amfani da wannan ai su suna son na dama in dai matasa suka lalace to da ci zama an san su suna kusa ga kabari lalle ba a san wanda zai riga wani mutuwa ba amma dai an san su tsofaffin da su ta kare to ƴaƴan da za su haifa su ne ake son a ruguza
matasa tushen
al'umma an gane wannan domin in babu hankali yo babu zancen karatu ba na addini ba na boko kuma ba zancen ai aiki ba zancen al'umma ta ci gaba kenan an karya mu ne ta wata hanya muna gane wannan da kyau to sai abu na gaba malam bayan kiyaye hankali sai hifzu annasab a kiyaye dangantaka yanzu ka dibi turawa da suke nan suna nan suna cewa aure da family da wane ne a kiyaye haƙƙin dan adam ana nan suka halatta zina me yasa suka halatta zina a kasashen su saboda akwai wato azzina muqannan mallan
muqannan
ba dan kwanne ba
da aqina
tayari ba da kina ba muqannan ba dan kunni ba muqannan daga alqawaninuna an azura akwai doka mai kula da zina a kasashen turai har wasu kasashe na musulmi akwai dokoki na kula da karuwa saboda karuwa akwai patenti da take biya
ai ma la ga wannan kasashen mu akwai
to shi nake son ka gane muqannan kenan to ina himsun nasab
wallahi
babu shi to sannan kuma su can sai ka iske mace tana da izinin ta yi maitre akwai kuma maitresse mutum na da mata yana da wata gehe yawa biyu uku hudu can nan kaza ana tafiya sai suka zo suka ce ma kai yanzu zan ci a sa doka namiji ma zai iya kwanciya da miniliji mace za ta iya kwanciya da mace coci ta yi ta kara yan anglican sun kai sauri suka saki yan katolika yan ra'ayi rikau suka rike karshe su da kansu ƴan ra'ayi rikau suka dawo suka ce kai babu wata matsala namiji ya aure namiji bible ta yarda da wannan aka ce cikin bible ha Allah ya halaka da wannan sun kai wannan aiki co shugaban coci na duniya paparo mai hitoci a coci ta yarda da wannan kaga yana jin tsoron ƴan siyasar turai kuma ana ba su cin hanci karshe suka zo suka yarda da wannan abu manya manyan ƴan coci na duniya
sai
pasto na saura suka ce su musu yarda da wannan ba yace kuma ƴan Afrika ɗai na galibi sun kace pastoci na Afrika sun kace su wannan musu yarda da shi ba yace dan me za su ce ba su yarda da shi ba yace dan an ce Allah ya halakar da mutanen Sodom cikin abin ga cikin Bible yace yo ai can ga bakin shi fa yace ai Allah ma yana kuskure dan me Allah zai kore al'ummar shi yace wallahi yace Allah kuskure ne yace kuma Bible akwai gyare-gyare take bukata don an nuna dan Afrika a cikin Bible cinanne na dan Annabi Nuhu na wanda an ka cine ma don haka shi yana ganin akwai ayoyin da yake son tunda an ce su ƴan Afrika dama bayu na cikin Bible kaga ashe cikin addinin su an nuna baki bayu na cikin Bible yace to duka wadannan yana son zai samu lokaci duk yasa a cicciro mai su don a watsar da su kuma da wannan ake cewa magana Allah ce ba ta bukatar gyara kuma ga paparoma ya fito karar ya faɗi cewa akwai abubuwan da shi yasa an cire su cikin Bible
to kaga suna da hankali a sai su san addinin da wasu
baka gane ba ka san ce musu za a yi a akwai dan gyare-gyaren da za a yi tunda da ta hanyar gyare-gyare yanzu yace sunan su les enfants de Dieu the children of God kato shi armi kato mace da armi mace daga baya yace a ba aure na za su yi ba dan da ya ce aure na yace coci ba ce aure na ba amma dai yare ne masu albarka albarka Allah za ta sauka akan su kato shi armi kato mace da armi mace kuma Allah ya sauka musu da albarka can ga bakin kuma paparo mani ba ga baki na ba to yanzu wannan shine hebrun nasab ake yayi dangantaka ina za ake yayi dangantaka babu zancin kiyaye dangantaka shirme ne da ƙarya da hayaniya wannan shine abinda suke tallata ma duniya hebrun nasab kuma abu ne mai muhimmanci ƙwarai da gaske domin in babu shi za a samu ikhtilatul ansab idan an samu ikhtilatul ansab shikenan mun bamu da bambanci da dabbobi akwai wani sarki da aka taba yi a kasashen turai na duniya na kasashen asia na duniya shi da ya kawo ishtiraki ka zaba yi zuwa ishtirakiya mutane su tare su yi tarayya a cikin al'amura ka fahimta karshe sai ya zo ya cece kai an yi ishtirakiya cikin komi tunda an ce duk mutane suna shan ruwa duk mutane suna cin ciyawa misali irin hakukuwa wadanda ake abinga duk mutane yace to mata ma haka ne matan gari yanzu babu nan can aure kawai duk wanda ka haɗu da ita ta yi ma yace shikenan ishtirakiyatun nisa kaga sai su dauko irin wannan sai su kawo to kaga babu hifzun nasab duk lokacin da babu hifzun nasab
rayuwar dabbobi
mallan a ce hadda kare kare fa bai kwanciya da kare ni ban taba gani ba to kuma cikin reni na hifzul ansab sai sun ka kawo al inhilalul khuluqi sannan sai suka taho yanzu ina fata ana fahimta ta sai suka kawo talimul jins
to
yanzu tunda ana son a bata dangantaka mutane waɗansu suna da kiyayewa da addini kaza 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 sai aka ce a yanzu mutane ba su iya kwanciya da mata ba a koya musu mallan zomo ka san zomo dai ko ba a koya mai da yake kwanciya da zomanya
dabba
kare ba a koya mai da zai kwanciya da kareya koko doki ba a koya mai da zai kwanciya da
doki
godiya ko ba haka nan bane yalla cikin Hausa akwai masu yawa dokanya ban sani bari Allahu a'lam jaki ba a koya mai da zai kwanciya da jaka ko haka ba
raƙumi da raƙuma
rago da tunkiya bunsuru da akuya duk ba a koya musu duniya dabbobin duniya suna can mallan suna ta haihuwa babu wanda ya taba zuwa ya koya musu amma wai mutun dan Afrika da mu mutanen kasashen Larabawa waɗanda aka yi mulkin mallaka wai turawa za su koya mu ne yadda zamu tunani, za su koya mu ne yadda zamu addini, za su koya mu ne yadda zamu sa sutura, za su koya mu ne yadda zamu zamantakewa da matanmu, za su koya mu ne yadda zamu zama da iyayen mu. Duk an koya mu na Turanci, an koya mu na English, an koya mu na Faransanci, an koya mu na matamata. Kai har dai ƙarshe an ka gano ashe har da kwanciya da mata ba mu iya ba. Abinda kare ya iya. Kuma kahin Bature shi zo, kai wanda aka son wai ka zo ka koya mu mutane kwanciya. Kai wai haka an kai. To kaga dan an kai mallan ba a iya kwanciya ba kai ka taho dan Afrika wanda zaka zo kwakwai mutane kwanciya wai yanzu saboda Turawa sun rera mu hadda kwanciya da mata abuna wanda ke ghaliza ce ko dabi'a ce ha wai a ce wai ba mu iya kwanciya da mata ba wai sai an koya mu yadda za mu kwanciya da matan mu tasirin mulkin mallaka balan ka sare ni ya kai karshe na uku kuma sai tarwij alfawahish sai suka yada alfasha kaga dai karuwai an ba su dama an ba su dokoki an yi gidajen TV na kwanciya wanda in mutum na so 24 hours an gari ko 24 hours 24 su 24 suke yadawa yadda ake kwanciya da mata inda sai abin nan ne yanzu ga suna a internet ga suna a manyan satellite na duniya mutum ne kallon yadda ake kwanciya da mata ko da yaushe na cikin wannan aiki akwai waɗanda ma sai ka iske suna kallon wannan abin ma Allah yake dokar ransu to shine kenan tunda suna son kada abin ga yarinya karama sai ka iske ta sai yadda ake kwanciya da mata a Turai a France a France wani yaro kasa suna da wani abu da ake yi wata ake wani wata mata ake tambayar ta take cewa su a France idan aka zo aka kai mace aure gidan miji sai mijinta yazo ya sami cewa shine namiji na farko da zai fara kwanciya da ita to zai an dauki wannan abin kunya bakara wanda kasashen Laraba ana ganin wata abuci yanzu kuma kasashen Laraban da suka ga bakara wani abuci ba sai jini ya sauka ba to yanzu mace in ta san ta yi fice ta yi sakin hanya sai akwai wani magani da ake sayarwa a kemis sai ta je sai ta sayi shi in ta sha shi kenan da namiji ya kwanta da sai jini ya sauko kina a boye wannan yanzu ƴan mata sai a ce su je su saka wannan abin da ake sakawa wannan hana aihuwa su je su cigaba da zinin su duk wannan tarwiji na almafasid yadda ake talla akwai wani emission da suka yi a Turai wace mata ce mutum ya fara kwanciya da ita a duniya RFI take yin wannan Radio France International so shine akwai wani mutum yana sauraron RFI to shi yana jin faransanci ka gani sai ake ji to amma matsalar ya kamata in zaka yi sallah ka kashe radio sai ya kiya ya kabbarta sallah ko azhar ta ko al'asar ashe radio yana bayani sai aka tambaye wani yaro aka tambaye shi ka taba kwanciya da mace ce eh ya taba kwanciya da mace to wace mace ce ka fara kwanciya da ita a duniya yace ai wata rana yace shi da ka kashe ne ya abun ga sai aka ce kaga an ka yace wata rana an bar shi cikin gida daga shi sai kaka tai sai ya ji ba ga masu bayan ba yace kawai sai abka mata ai da ya kama da ya dole sallan nan sai da aka sake sawa ka ji irin yadda waɗannan mutane billahi la yace da ka kashe fara
ina mutun alamma
to ilahi zun nasa waɗanga kazantattun mutane mallan kazamta ta yi yawa mallan saboda lokacin mu yana karkarwa kwarai da gaske sai mu karkare da abu na shida shine hifzul ard kiyaye mutunci shi duk lokacin da babu mutunci gare ka baka da tasiri a cikin al'umma to shi suka yi ta kokarin duk mutumin da yake da mutunci a cikin al'umma su ga sun yi mi su ga sun ruguza mutuncin shi musamman abin da ke saurin zubar ma dan adam kiba kaga kudi da an same ka da cuwa-cuwa cikin harkar kudi mutunci ya zubi shi yasa kake ganin kullum suna son shugaban kasa wani ko wani mai matsayi a kasashen ya zama to an taba kama shi da hanyar harkar corruption ba an gane ko koko a ce yayi babakere da duki al'umma shikenan sun huta sun samu makamin da duk abin da suka ce yayi a kasashen mu sai yayi don sun san shi ya san su abu na biyu kwadan matsayi duk wanda ke son ya tabbata akan matsayi sai ya sayar musu da kasar sa domin zaka ba su dukiyar kasar ka ne ka bauta musu da al'umma ka suko su baka kariya don ka ci gaba da mulki kuma su kare ka a duniya ba za su yi dan tama kariya kake ba kuma za su turo sojoji a majin mulki ba kuma za su ba ƴan tawaye ba kamar ba su yaƙe ka balma su za su kare ka mun gane wannan abu na uku wanda ake saurin zubar da kiman mutum da shi shine mace gakka ce wai kai ustazu na ko kai alaran mana ko kai mallan na ko kai ka gane addini duk matar da ba muharramakka ba ba wani abu wanda zai hada ka da ita in dai ba alaka ta addini musulunci ba ka zo an daura ma aure da ita Annabi Yusuf kullu ina bada wannan labari alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammus salam annabin Allah ne dan annabin Allah jikan annabin Allah kama kunnan annabin Allah domin shi annabi Yusuf manzo ne na Allah rasulullah sannan kuma baban shi shine annabi Ishaq baba kai banda ma baban shi babban shi annabin Allah ne shine annabi Isma'il kaji ma ƙari sannan kakan shi annabin Allah ne shine mi
Yaqub
annabi Yaqub sannan kuma baban shi shi annabin Allah baban shi annabi Yaqub annabin Allah kakan shi annabi Ishaq babban wato dan uwan kakan shi shine muke nema annabi Isma'il annabin Allah ne manzon Allah ne sannan kuma wato wanda yake matsayin tattaka kunnansa shine annabi Ibrahim kuma annabin Allah ne kuma manzon Allah ne duk ya hada wannan amma da mace ta shirya mishi PH snap
sai dai hwada
an gari ko sai dai hwada cikin wannan tarko Allah ce warawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalqat al abwab wa qalat haytalak aw hitalak ko haytalak wa qalat hitalak imam nafi da imam abu ja'far da abdullah ibn zakwan sun karanta hitalak sannan kuma hisham dai daga cikin ruwat na ibnu amir wanda tare da abdullah ibn zakwan shi karanta hitalak duk da yake imam shatibi ya kawo raf'u damma hitalak amma malabi suka ce ba an tarika shatibi ya bawo shi don babu cikin tafsir ta imam dani wanda yace asalin shatibi sai da cikin qira'at al-ashr al-kubra Imam Ibn Kathir karanta wa qalat hitulak haitulak haitulak sauran kuran sun karanta haitalak dibi annabi Yusuf dibi matsayin shi amma da mace ta shirye an kashe mai tarku kaga sai dai an ka samu matsala duk da yake an gane kuma wallahi shi adda gaskiya
yawa dan ni kuda dan ya shiga ciki muna da muka ce ya fada muna nafin sai da aka zarge shi
eh sai aka shi abin da muke nufi abin sai da ya tasiri dibo gaskiya shi ta bayyana bari muka ji ai an ce in kana kamisu hukudda min qublin fa sadaqatuhu min al-kadibin wa in kana kamisu hukudda min duburin fa kadabat wa huwa min as-sadiqin ko haka bane abinda ake nufi wannan sharrin bai tsira ga tasirinsa ba ba an ce innahu min kaidi kunna inna kaidi kunna azim ba kuma tace wala qadra wattuhu an nafsihi fasta'sam kuma kana bane sun kace qulna hasha lillahi ma alimna alaihi min su tace ana rawattuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin abadu da haka sai da ta kaso shi ne abinda muke nufi
yawa dan masu sauraro
sai da ta kaso a takaice dai an gane mai gaskiya na amma wannan bai sa ya kubuta daga sharrin abinda aka shirya mishi kai tsaye ba tasirin shi sai da ya kai shi gidan kaso shine iya abin da kike so in ci to bayan wannan akramakallah to in annabi Yusuf ya samu wannan matsala shi da annabi kai dan ana ce ma ustazu koko kaza sai ka taka yarda ku rinka kewa yawa da wata mace ana gaisa kana ce ayo kai imani gare ka imani girma wannan ma kan ba ka yarda ka ta kan ma ka yarda ka bude nuku akwai wani dan falsafa na Najeriya ne ina ganin yace in za a jin zancen tsoron Allah yace ka hada mallan da karo cikin daki guda a kullu daki yace a dai bar mallan can cikin dakin shi a barka cikin dakin ta domin da hada mallan da karo cikin daki daya sai ka hin sai ya tawai banna ta
gaskiya
sai ka kare shi ka shara gullayya
ba malaika bane
ana gane ni to sannan malam to suna amfani da wannan shi yasa yanzu zaka ga duk wani mai matsayi suna son in yaje turai yayi lalata su dauki hoton shi yana lalata yawa sai su yi kamera an ce akwai babban soja a kasar Chad da ya fito yace zai yaki Faransa ashe sun taba dauka hoton sa yana lalata da wata mata ya dama duniya su kai da yace zai yaki su kana fahimta ta ba nan ta kare ba Clinton shugaban kasar America wata bai Yahuda ya taba lalata da ita tun shi na matsayin gwamnatin wata jiha sai da yanzu shugaban kasa amma da ana son shugabanci shi samu matsala sun kai sai suka fitar da wannan abin an kai kariyar Clinton Kadibi ya kai shekara 10 wani abu amma tana aje da wannan bujan nata sai da lokaci yayi inda maniyin shi da an ka zo shari'a sai an ka ce to yanzu akwai ai maniyin shi anan ko da aka zo aka dora aka sa cikin na'ura sai aka gane maniyin Bill Clinton to kuma ya ance shugaban kasar America ai karhiya kai karshe Obama sai da suka bi suka ce ai ya taba lalata da dunsu mata matar shi Michelle Obama ita ta ce ko yayi lalata da dun matan duniya ta yahi shi kana gane ni
diddan dai a sashe
shugaban kasar abin nan kasar Russia Kahin Putin Mikhail aka ce mai sun kazo sun ka dauki hoton shi America ta yi dubara an ka dauki hoton shi lalata da mata daga nan suka zo shi kiba a kasar Russia ba san ko ana fahimta ta ba nan kusa kusa in ka dawo na Africa da suna so su cimma burin su mi suka yi amfani sai aka auren ma yawan ga na kasar Burkina Blaise Compaoré aka aura mishi ɗan gidansu UP shi ko UP yaron Faransa na aka ji aka shi to ma Sankara dan halakar da kasar Burkina Faso shugaban prime minister kasar Senegal Usman Sonko ake ce mishi wata yarinya ka san ya tayi wajen inda aka masa shi lugude ko aka ce mai komi ne
shine Tausa
eh Tausa an ka je ana mai wannan abin yarinya tace ya nemi ta kaga sai da aka so a hana shi takara a kasar karshe shi asaradi mu kaga ni dai karshe an kai dubara dai an yi kata kai ruwa dana kaga dai da karshe dai da prime minister ya heta bai dai samu shugaban kasar ba shugaban bankin duniya DSK na kasar Faransa da yace zai takara da Sarkozy yarinya ai Africa mai haƙi hotel aka hada kai da ita tace ya nemi ta aka je aka yi ta shari'a sai da biya ta kuɗi kuma aka hana shi takara a kasar Faransa Donald Trump akwai wata mata mai yin fina-finan batsa da aka zo tace tana da alakar shi ko ya taba neman ta sai dai aka za a hana shi to kasar shugaban kasar America an ce sai dai ba ta cin hanci kudi kudade masu yawa dan ya toshe bakinta
Trump
Tariq Ramadan wani da'iya ne dan kasar abiga mai kira suna kasar Egypt asalin iyayen shi suka je suka je abin Misra daga can suka je Turai ina ganin ko can aka haife shi komi da ya dami turawa saboda ya zama cikin su ya karanta tsarin su yana ma turawa tasiri kwarai da gaske yana jin faransancin yana jin englishin shine daga cikin wanda ake kira legis islamolog wanda zamu zo cikin wani karatu wanda zamu yi bayanin wani sharri da turawa sun kai girbo islamology wallahi malam wata yarinya daga cewa ta yi mai fatawa fatawa ce ta je ta yi mishi ashe ba fatawa bace wasu tunda da sabko shi da yazo sabkowa ta yi suka Hausa daga nan ta zo ta ce ya neme ta tunda in fatawa na ba a tsaya kasa mallan dole sai an je can sama da tace ya neme ta yayi ta dubara an yi ta dubara mallan karshe aka ce za a samu shekaru masu yawa amma in yana so ya yarda cewa ya neme ta a rage mai shekaru dole dai ya yarda da cewa ya neme ta da yace ya neme ta shikenan yanzu kaga sun zubar mishi kima a ture mai da'awa yana cewa musulunci kaza an hada shi da wata mata yarinya na sun dai ko ta bayahuda ta ko kuma yaran yahudawa ta je ta bata masa da awsa da ya gabatar duk yanzu abin da yake so yace kaga ba za su yarda ba sun zubar masa da kima to haka ne Senghor shugaban kasar Senegal da suka ga mai karfin tunani na zai iya bautan musu da yan Africa sai suka yi kokari suka hada shi da asalin kasar Faransa wanda ma ana ganin cikin sarautun Faransa na asali can jinin ta shike don saboda shiga ne faransancin da gaske da aka ba shi ita ya aure ta daga nan Senghor suka koma yan yima Faransa hidima a cikin kasashen Africa yan mutu can sannan suka turo gawa aka turbude nan
Gawa
ina ruwan su da gawa gawa mi to dan haka akwai hanyoyin da ake bi wajen zubda mutumci kuma mun ba da misalai a tarihi mutane daban-daban waɗanda an bi irin waɗannan hanyoyin kuma saboda a zubar musu da kima ta mu kima su kuma musulunci ya ce a kula da mutunci dan haka in kai wasa da mutuncinka za a zo a ruguza maka mutuncinka sannan kuma a yi wasa da hankalinka malam ga dukkan alamu lokaci ya yayi mun halinsa insha Allah ta'ala mun zamu dakata sai sati mai zuwa idan Allah ya kaddara mu da cikin masu rayuwa zamu zo insha Allah ta'ala mu dora akan inda muka tsaya gobe idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu da cikin masu rai za a yi muhadara a masallacin Juma'a na unguwar da ake kira Terminus a nan Yamai Terminus masallacin Juma'a karfe 5 insha Allah zuwa karfe 6 insha Allah zamu yi karatu musamman kan waɗannan sababbin matsaloli da suka taso tsakanin Niger da Najeriya don a wayar ma ƴan uwa da kai da bayanin matsaloli da addini ya shimfiɗa kan irin waɗannan matsalolin don saboda ko da yaushe zamanto musa addini gaba kuma in za a yi magana zamanto akan ilimi ne da basira da dalilai ba wai kawai ko haye ta faɗar abinda ran shi ya so ba abinda muka faɗa zamanto dai Allah shi babu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
الحمد لله ما شاء الله إن وما سكلمه دا سورارمو دي دي ونن قبعة واتوانا شري يزو قرشي عي ونن ساتي منا فاتن أبن دمالا يا قيا منا يساي عمفاني مدوني عدل آهرة واندي كان دي دي wanda kuma yake na kuskure ne Allah ya sa mu kokari mu nisance shi muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa kuma a cikin mizan hasanatu wannan abu da kuka gabatar kamar yadda kuka ji kuma malam ya yi sanarwa insha Allah ku goben Allah ya kai mu akwai wato muhadara ta take da muhimmanci idan Allah ya kai mu gobe daga karfe nawa ne malam
5 zuwa 6 dai amma dai mutane su je kafin 5
5 zuwa 6 na yamma kenan bayan sallar asar to saboda abin yana da muhimmanci kwarai ya kamata mu biya ko kuma ma mu isa har gurin dan mu saurara muna fata Allah subhanahu wataala ya kawo mana kwanciyar hankali a kasashen mu da sauran musulmai gabaki daya Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga fada cikin fitintunu na zamani
amin
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
amin
Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
amin
subhanak Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته